sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, assalamu alaikum, barkanmu da wannan lokaci. Binta Sulaimaniyar ce tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki aka sake dawowa a shirinmu na hantsi a yau Litinin 17 ga watan Oktoba 2022. Bayan labaran duniya kashi na farko, za ku ji cewa a Najeriya masu lalura ta musamman sun ce suna fuskantar kalubale wajen tafiyar da lamuransu na yau da kullum saboda rashin kulawa da hakkoki na inganta jin daɗinsu. Ana ɗauke da shirin zauren matasa wanda Nasiru Adamu Elhikaya ta shirya kuma zai gabatar, da kuma muhimman kanin labaran jaridun Najeriya. Amma kafin nan ga Hanifar Isa da halin da duniya take ciki.
Jama'a assalamu alaikum, da fatar an tashi lafiya. Ga cikakkun labaran. Ukraine ta ga sabon barna jiya Lahadi sakamakon wutar ruka da aka bude mata, a yayin da kuma jami'an yankin masu ra'ayin Russia suka dora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin Donetsk dake karkashin ikon yan aware akan gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kyiv. A yayin da su kuma hukumomin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Russia sun afkawa wani birni dake daura da tashar nukiliyar Zaporozhye tare da raunata mutane 6. Ginin magajin gari na Donetsk wani bangare ne na yankin Ukraine da kwanan nan Russia ta yi ikirarin ya zama nata. Ya lalace sosai, inda jerin tagogin ginin suka wargaje, sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje. Motocin da ke kusa duka sun kone. Kawo yanzu dai babu rahoton asarar rayuka. Gwamnatin Ukraine bata dau alhakin kai harin ba, ko kuma ta ce komai a kai. Sabon shugaban Baitul Mali na Burtaniya a jiya Lahadi ya dage cewa har yanzu Prime Minister Liz Truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya, duk da cewa Alatilas ta sauya manufofinta na tattalin arziki ɗan makonni kawai da fara aiki a matsayin Prime Minister. An tsara cewa Jeremy Hunt ne zai jagoranci Baitul Mali bayan Truss ta kori Kwasi Kwarteng bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani ɗan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa ruɗu a kasuwanni hannayen jarin ƙasar. Prime Minister ce ke jin ragamar komai, a cewar Hunt. Tsohon sakataren harkokin waje da kiwon lafiya ya shaidawa BBC a lokacin da aka tambaye shi ko yanzu shi ne yake rike da dukkan madafin iko a titin Downing. Sannan a hankali, Truss da Kwarteng sun bankaɗo muhimman abubuwa da suka shafi tattalin arzikinsu, da suka haɗa da rage haraji da manyan masu samun kuɗin shiga da kuma dakatar da ƙarin harajin kamfanoni. Kafin Prime Minister ta bayar da kai bori ya hau game da tangaɗin da kasuwannin hannayen jarin ke yi da kuma yadda farin jininta ya fara dasashewa, don haka ta kori Kwarteng. Jami'an diflomasiyya na kira ga hukumomin tarayyar ƙasar Habasha da abokan hamayyarsu a yankin Tigray da ke arewacin ƙasar da su amince da tsagaita buɗe wuta, yayin da ƙazaman faɗa ke haifar da fargabar yiwuwar fuskantar ƙarin matsalolin jin ƙai. Shugaban hukumar tarayyar Afirka Musa Faki Muhammad ya bayyana matukar damuwa a cikin wata sanarwa da ya fitar jiya Lahadi kan faɗan da ake yi. Ya kuma yi kira da a gaggauta tsagaita buɗe wutar ba tare da wani sharadi ba, ko da dawo da ayyukan jin ƙai. A farkon wannan wata ne ya kamata a gudanar da tattaunawar zaman lafiya ƙarƙashin jagorancin ƙungiyar AU a ƙasar Afirka ta Kudu, amma an ɗage shi saboda batutuwan da suka shafi kayan aiki da tsari. Ɓangarorin da ke faɗa da juna sun ce a shirye suke su shiga cikin wannan tsari, duk da cewa ana ci gaba da gwamza faɗa a yankin na Tigray. Ana sauraron labarin duniyar ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.
Nan ba da jimawa ba, Hanifa za ta kawo mana labaran duniya kashi na biyu. Amma kafin nan, a Najeriya masu lalura ta musamman sun ce suna fuskantar kalubale wajen tafiyar da lamuransu na yau da kullum saboda rashin kulawa da hakkoki na inganta jin daɗinsu, duk da kasancewar dokar da aka sa hannu tun shekarar 2019. Daga Sokoto ga wakilin murya Amurka Muhammad Nasir da rahoton.
A shekara ta 2019 da shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya sanya hannu ga dokar kare haƙƙi da inganta jin daɗin mutane masu lalura ta musamman sun kasance cikin farin ciki saboda tunanin cewa za su samu sauƙin rayuwa. Sai dai kawo yanzu saka hannu ga dokar ya kasa yin tasiri da za a ce madalla. Domin da yawa gwamnatocin jihohi sun ƙi aiwatar da wannan dokar.
Sunana Haliru S. Usman, zonal coordinator North West Zone, haɗaɗɗiyar ƙungiyar makafi ta ƙasa. Ma jihohi bakwai na arewa maso yammacin Najeriya akwai ƙalubale ƙwarai gaskiya don jihohi biyu ne na tunanin suka implementing Kaduna da kuma Sokoto. Sai dai kuma ko su ɗin akwai wata ɗan ƙalubale gare su.
Da an aiwatar da dokar yadda ya kamata da masu lalura ta musamman za su samu sauƙi a haujin neman ilimi, samun aikin gwamnati da kuma shiga gine-ginen hukuma cikin sauki. A cewar ɗaya daga cikin masu wannan lalurar, Zainab Sa'idu Abdul Nasir,
akwai matsalolin kamar na gefen sufuri, kamar yadda doka ta tanada cewa in mutum za shi wani wuri ko yana amfani da keke, ya kamata masu motocin nan su tabbatar da cewa sun dauke shi, sun dauki keke ne, sun kai shi inda za shi ya sauka cikin aminci, cikin lafiya. Duk da yake akwai wannan dokar, amma sai ka shiga mota, ne mota a ce sai ka biya kuɗin keke. Ko a hilayen jirgi akwai jiraguna ko kuma kamfanoni masu sufurin jiragen sama, da in ka shiga jirgi misali kana da keke to sai ka biya kuɗin keken nan. A gefen lafiya, duk da gadajen da ke akwai asibitoci, akwai waɗanda mace mai ciki inda ba tsaye take ba, ba ta iya hawa ne. Akwai mata waɗanda yake kura mena suna zuwa asibiti amma ba a fahimtar irin matsalolin da suke fuskanta.
Lokaci ɗaya da masu wannan lalura ke samun kulawa daga mahukunta shine lokacin siyasa.
Duk wata INEC da ka sani suna ba mu kulawa ta musamman wanda yake da gurgu kurma makahu kuturu, in suka zo ba sa bin layi an ba su dama automatically da sun zo su je hukuraya ko kuma a yi musu gyaran rijistar su da komai da komai, nan kan an ba mu dama. Amma sai kaga wurin aiwatar mu na wasu ayyuka na cin romon demokradiyya an ware mu, wannan tallafin ma na romon demokradiyya ba mu samu ballanta na doka.
Duk da hakan mahukunta na sanar da cewa waɗannan mutane da aka kiyasta adadin su ya haura miliyan 25 a Najeriya suna da muhimmanci a cikin al'umma, kamar yadda gwamnan Sokoto ya faɗa a wani lokaci da yake zantawa da su akan kafa hukuma mai kula da bukatunsu.
Wani ma za ka ga cewa ya yi wani mai cikakken jiki, kwazo da basira, da yawa akwai su haka. Kuma rashin kulawa ne na tsangon musu, a jawo su a cikin jiki, shi ke sa ya zan ba a masan da su ba balle a yi amfani da basira da hikima da Allah ya ba su.
Masu wannan lalura dai na tunatar da mahukunta akan su sani kulawa da bukatunsu haƙƙi ne, ba wai yi musu gata ba ne.
Wakka ba maganar tausayi ta ba, maganar doka ce. Sannan waɗannan abubuwa da mu masu lalura ta musamman muke neman a jaddadar a samar, ba har mu dai za su amfana ba. Saboda ko babu lalura ta musamman yanzu tana iya zuwa gobe. Akwai rashin lafiya, akwai tsufa, idanu kan tafi ji yana iya gushewa, ƙafafu suna iya kasawa.
Ko jihohin da suka aiwatar da dokar masu wannan lalurar sun ce akwai rangwame ga yadda ake kula da su, kuma da an bi tanadin dokar sau da kafa da an kawo ƙarshen matsalolinsu kowa ya huta. Muhammad Nasir, muryar Amurka daga Sokoto a Najeriya.
Madalla, an gaishe ka Muhammad Nasir. Har yanzu kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka kai tsaye daga nan birnin Washington DC. Yanzu kuma ga Hanifa da labaran duniya kashi na biyu.
Yayin da ake ci gaba da kai ruwa rana tsakanin gwamnatin Najeriya da wakilan kungiyar 'yan awaren Biafra ta IPOB, an buƙaci gwamnatin ƙasar ta saki jagoran kungiyar Nnamdi Kanu bayan da kotu ta wanke shi, al'amarin da ya haifar da wani sabon babi a wannan takaddamar. Wakilinmu Alphonsus Okoro Igwe yana dauke da ƙarin bayani.
An yi kira ga gwamnatin tarayyar Najeriya da ta saki Mazi Nnamdi Kanu, madugun kungiyar IPOB da ke fafutukar kafa ƙasar Biafra, bayan kotu ta wanke shi. A ranar Alhamis da ta wuce ne kotun ɗaukaka ƙara ta tarayya da ke babban birnin tarayya na Abuja ta wanke Nnamdi Kanu daga shari'ar kamo shi daga ƙasar Kenya da gwamnatin Najeriya ta yi. Yanzu duk da ƙarin hasken da gwamnatin ƙasar ta yi da cewa an wanke Kano daga shari'ar kamo shi da ta yi, amma kotu bata wanke shi daga tuhumar tserewa bayan aka bada belinsa ba. Barista Aloy Ejimakoloya na musamman na Nnamdi Kano ya soki wannan matsayin, inda haɗe da wasu masharhata kan lamuran yau da kullum sun bayyana buƙatar sakinsa tare da jinjinawa babbar kotun ɗaukaka ƙara bisa wanke shi da ta yi. Barista Aloy Ejimako ya ce matsayin ministan shari'a Abubakar Malami kwata-kwata ba daidai ba ne kan hukuncin da kotun ɗaukaka ƙara ta yanke game da Nnamdi Kano, kuma ba wani sabon zargin da zai iya ƙalubalantar Nnamdi Kano saboda kamo shi daga Kenya da aka yi ba bisa ƙa'ida ba, wani musabbabi ne da ya ƙirƙiro wani tabnaki na dindindin ga gurfanar da shi a gaban kuliya. Saboda haka hukuncin da kotu ta yanke yanzu ya haifar da wani yanayi na shari'a da zai yi matuƙar wuya a kawarda. Barista Aloy Ejimako dai ya ƙara da cewa sai fa an saki Nnamdi Kano ne kafin ministan shari'a zai iya tuhumarsa da wasu sabbin laifuka, kuma kin sakinsa zai gurgunta tsarin doka da kuma haifar da zaman zulumi a cikin al'umma tare da janyo rashin jituwa tsakanin ƙasar da Birtaniya. A cewar Mr. Israel Iboko, ya kamata kowane ɗan Najeriya ya yi tinƙaho da farin ciki da hukuncin da kotu ta yanke, saboda kotun ɗaukaka ƙara ta fassara kundin tsarin doka daidai kuma ta mutunta shi. Saboda haka muna sa ran cewa hukumomi za su yi aiki da hukuncin da kotu ta yanke kuma su sake shi. Shi kuwa Mr. Tony Gregory ya ce hukuncin da kotu ta yanke bai zo masa da mamaki ba, saboda lokaci ya yi da tsarin shari'anmu zai fito sarai wajen tsare gaskiya a irin waɗannan batutuwa. Mr. Gregory ne ƙara da cewa taya za a ringa tsawaita lokaci akan batun da ya kamata a yi watsi da shi a cikin 'yan makonni. An taso ƙeyar Nnamdi Kano daga ƙasar Kenya ne a watan Yulin bara, bayan ya gudu daga Najeriya a lokacin da yake ƙarƙashin beli a shekarar 2017. Alfonso Soporigwe, muryar Amurka daga Enugu, Najeriya.
A gaida Alfonso, ƙarshen labaran duniyar kenan.
Gaya da Hanifa Kabir Isa da ta karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Masu sauraro, kafin mu kai ga shirinmu na gaba, bari mu shakata da wannan. Kuna tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka daga nan birnin Washington DC, inda muke watso shirye-shiryenmu akan mitoci 16, 25 da kuma 31. A jamhuriyar Nijar kuma za a iya sauraron mu a tashar mu ta VOA Africa akan mita 102.5. Baya ga haka, ko da yaushe ake so za a iya zuwa shafukan mu na internet a voahausa.com, muryaramurka.com ko kuma sashen hausa.com don samun labarai da dumi-dumin su. Yanzu kuma sai shirinmu na zauren matasa.
Zauren matasa. Masu sauraro, barkanmu da dawowa sabon shirin zauren matasa na VOA da ke taɓo abubuwan da ke cewa matasan tuwa ƙwarya da hanyoyin da za a magance ƙalubalen da ya haɗa da yaƙi da jahilci, shan miyagun ƙwayoyi, bangar siyasa, har ma da masu shiga satar mutane. Har yanzu zauren na tare da matasa na ƙaramar hukumar Karo a jihar Nasarawa, arewa ta tsakiyar Najeriya, kan yanda dokar hana yawo ke shafar rayuwarsu ta yau da kullum. Kamar yadda muka bayyana a shirye-shiryen da suka gabata, gwamnatin karamar hukumar karkashin Thomas James ta ce dokar ta san yadda hali yayi ne don dakile 'yan ta'adda waɗanda akasarin su matasa ne. Muna tare da matasa a zauren da suka hada da Muhammad Jamil Umar, Ibrahim Abubakar Rima, Buhari Nusa Kumurya, Shamsuddin Ilyasu da Abubakar Abdulrazak.
Ka yi mamakin yar kwana hakan nan kawai sai ka je ka samu wai an kashe mutum an karbi mashin a gurin cikin mutane dan bayan mutane kadan zaka ga abun ya faru. To suna daukan mataki ne kafin ka ce wani abu within minutes, 1 minute, 2 minutes sun yi abun su sun mutu. To ba wai abu ne da zai dauki tsawon lokaci ana yi baballanta na
amfani da wasu makamai ne na yin makasa kawai
amfani da wasu mugayen makamai kai kuma kana tukin mashin ba juye baya za ka
yi ka Jamilu guduma
ko a buga maka guduma kai da kake neman abinci an buga maka guduma ka mutu da kusa a jiki duk ana yi. To mu kaga idan ta wannan fannin ne za mu iya farin ciki da wannan dokar da aka sa saboda wala Allah wannan kashe-kashen za a iya samun saukin shi kafin su canja wani salo.
Amma nan ma ina duk matasa ne ake zargi da irin wannan
duk matasa ake zargi da irin wannan da wannan aika-aika
Rima ya kuma bangaren yan keke na fef su suna fuskantar irin wannan dan su ma a nan yankunan Abuja haramta su saboda ana cewa yan ta'adda na amfani da su wajen kai hare-hare haka ma Amina jihar ne jama'an takaita yanayin ayyukansu
tabbas na haka ne gaskiya bangaren masu keke nafe tabbas akwai su saboda yawanci yan keke nafe yawancin su ba yan garin nan bane da daman su a cikin kashi 199 ba yan gari bane yawancin su ne daga jihohi zuwa 4-5 suke zuwa suna zuwa nan suna aiki sannan kuma bayan haka a cikin wa'annan da ake ce suna kamar masu kwace a cikin keke da su basu fake da suna aiki kenan in suka in ka fita da sassafe da su fito maka da wuka ko ka ba da wanka ko kuma a ma aiki so
mun yi mana yau mutum aiki
mana su ko su illata ka su kwace maka abu da karfi amma in ka bayar a cikin lalama na su barka su kaga wannan suna amfani da aikin keke da suna cutar da mutane kuma za ka samu wannan mutane dukkan su in rana ya ko ba sa zuwa ko ina
ma'ana mutum zai tare mai keke na fef lami lafiya shi dan keke ne dan ta'addan
haka zalika a gaba wani ne zai shiga baka san cewa ba ba san jaba ne a hali tare
suke
ai duka abun suna planning ne kamar yadda duka yana suna planning shi ne yadda kai baraka kawo irin ka cewa ai wannan ba tare suke ba sai kun nayi ni dan mutum tafiya sai daga an daro
haka sun cewa ke daya yakan bata gari zo kuma su dai har elau har kullun shi masu ne neman
na
abincin su har kullun yana neman na abincin sa ne so kuma bata gari zai iya zuwa yi irin shigar da shi wannan yake yi ni din nan ya faru da ni na aiki yaro ra ya je kefi da safe ne ma zai je su yi mana wasu kaya sun dauke shi ya hau irin wannan motar sun dauke shi suna tafiya basu kai masakama ma daidai irin gurin da kuke kira a kawo jami'an tsaron nan ba suka zare kudin gurin suka ture shi harfe 8 na safe abin ya faru to kaga waɗannan yan ta'addan ne suke shiga irin ta waɗannan masu keken da irin motocin da suke dawa nan suke bibiyar hanya idan sun ga kuma za su ta bibiyar ka ne daman irin wannan domin su samu an ce mai son kayan ka ya fi ka dabara zai ta bibiyar ka ga shi ina kake zuwa me kake shiga ina kake zuwa yaya daga rana ɗaya da aka Allah ya sa suka samu nasarar ka shikenan sai abu ya faru to wannan ya kamata gwamnati ta hada kai da kungiyoyin yan keke nan tunda suna da kungiyoyi suna da nambobi ma da ake musu a jikin mashinan nan nasu so idan ba a samu mai irin waɗannan abubuwan ba duk wanda aka kama a masa doka wadda za ta hukunci mai ƙarfi a kansa motocin nan da suke zuwa kefi da suke bin irin waɗannan masaka zuwa ina ne akwai hanyoyin da za a bi a tantance su a tabbatar da cewa nagari ne ba tare da an kawo irin waɗannan dokoki ba
kamar keke na fef din nan ina ganin yana da sauki ma gurin tantance yana da sauki saboda su duk wani dokokin su suna da tsauri suna da yawa to dan ka kwatanta keke a gane shi ina abu ne mai sauki in sun ma kwace ka gane ba hip plate number ba suna da number nasu wanda local government ne ta basu wannan number yana da kyau idan dai za a iya bi maka haƙƙin ka in abu ya faru da kai to wai dan an cuce ka a keke yana fefe ina ganin da sauki da za a iya ganewa irin abubuwan da mu muke bukata jami'an tsaro a Kano local government su duba mana su yi mana kenan wannan shine yafi damu mu saboda wannan abu duk zaka iya neman kudin ka gaba ɗaya na shekara ɗaya wani yaro ya zo shi safiya ɗaya ya karba duka ya tafi to mu gaskiya wannan abun shine gidan
kuma kira na ga su ma kansu da ƴan uwana wanda muke zaune a wannan garin
Abubakar ya kai kana da magana
to gaskiya wannan kan shine abun da ya dace zamana hatta mota din indai za a yi abun da gaskiya ne idan aka cuci mutum a mota kuma ya riga ya san wani abun da zai kwatanta mota a gane ta ina ganin cewa da a iya yin yadda za a yi a samu a je a dawo mai da haƙƙin shi kuma kaga wannan shine zai bayu da indai aka sa dokan shi kan shi dan nafe ba dai da ya dau dan ta'adda ba a matsayin fasinja wanda ya san zai karba ma wani fasinja waya ko kuma wani abu dai saboda ya san duk dai ta je ta dawo in dai aka riga a gane a nafe din shi ne hakan ya faru abun dai zai dawo kan shi ne to ina ganin ni ma lalle da a ce da a samar da wannan tsarin dai matukar taimakawa wajen kawo karshen irin wannan ta'addanci da yake faruwa
to yanzu bari mu duba irin gudumawar da a ƙarshe matasa za su bayar wajen samar da zaman lafiya da tsaro a wannan babbar karamar hukumar ta Karo a jihar Nasarawa. Umar, ina ga Muhammad Jamil Umar kana da bayanai kaga ina ga kaɗan kwambiyu ka san ciki da waje na wannan karamar hukumar. Ga labarun da ake samu tun ma kafin wannan ga maganar sace waya ga maganar kashe ma masu babura. Ga ƴan ta'adda masu amfani da keke nafef yanzu kuma ga maganar ma manyan ƴan ta'adda gaggagaggan ƴan ta'adda masu halaka mutane masu amfani watakila da baban an ce suna sun shigo yankin nan
to gaskiya abinda nake kira da gwamnati
gira ne mata wato abinda nake nufi me wace gudu karshe me da matasa za su rika lura da al'amuran da za su iya taimakawa ya zama ba a samu matsala wata rana a ce yan ta'adda an wayi gari ka san shi dan ta'adda yana so ya ga ya rigita mutane an yi asarar rayuka da sauransu
na'am to kirana ga yan uwa matasa shine a kowane lokaci hada kai yana kawo ka san wane ne kake tare da shi in muka hada kanmu zan iya ce maka yanzu kaman marba gunda nake anguwan Katsinawa muna da kungiya wacce take mai karfi kuma muke taimakon kai da kai mu da muke tare da juna to kaga a duk lokacin da wani ya shigo mu wanda ba mu san shi ba dole ne kafin mu mu'amalance shi sai mun yi karatu akan shi mun san wane ne shi ina ya fito meye aikin shi meye sana'an shi kafin mu zo mu yadda da shi ya ci gaba da zama a cikin mu
matasa ku sake dakatawa anan makon gobe in Allah ya kai mu za mu daura godiya ga matasan na karamar hukumar Karo a jihar Nasarawa a madadin muryar Amurka ni Nasiru Adamu Elika da na shirya kuma na gabatar ke cewa sai mun gamu a wani makon wassalamu alaikum
aga da Nasiru Adamu Elhikaya yanzu kuma baban gida Jibril zai kawo mana muhimman kanin jaridin Najeriya
zan fara sharhin jaridun ne da jaridar Dizje kamar sauran jaridun Najeriya da jaridar Dizje ta mai da hankali ne dangane da janye yajin aikin da kungiyar malaman jami'o'in in Najeriya wato ASU ta yi jaridar Dizje ta ce jansaka kungiyar ta janye yajin aikin da ta shafe watanni 8 tana yi a inda ake sa ran a yau Litinin ne za a bude jami'o'in kasar musamman madina gwamnatin tarayya da na wasu jihohi wanda aka rufe sakamakon yajin aikin na watanni 8 to sai kuma jaridar Daily Post ta bayyana cewa ba girin-girin ba ta yi mai domin kuwa kungiyar malaman jami'o'in ta ƙasa ta bayyana cewa muddin gwamnatin Najeriya ba ta cika alƙawarin da ta ɗauka ba kafin ta jan yajin aikin nata, akwai yiwuwar za a sake komawa yajin aikin a nan gaba. Tuni dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta nemi ahuwan 'yan Najeriya don gane da wannan yajin aikin, musamman ma dai ɗalibai da kuma iyayen ɗaliban. Sai kuma jaridar The Punch ta bayyana cewa an yi bikin rantsar da sabon gwamna a jihar Ekiti, inda tsohon gwamna Kayode Fahimi ya miƙa ragaman mulkin ga sabon gwamna Biodun Oyebanji da na jam'iyyar ta APC. A jiya Lahadi ne dai aka yi bikin miƙa mulkin, wanda kuma ya samu halartar jiga-jigan jam'iyyar APC mai mulki, ciki har da ɗan takaranta ne neman shugaban ƙasa Asuwaju Bola Ahmed Tinubu da kuma akasarin gwamnonin jam'iyyar ta APC a Najeriya. Ita kuwa jaridar The Nation ta bayyana cewa har yanzu ana ci gaba da cece-kuce a jam'iyyar PDP tsakanin bangaren gwamnan jihar Rivers Hisson Wuke da kuma shugaban jam'iyyar ta PDP Yoche Ayu, wanda ke samun goyon bayan ɗan takarar jam'iyyar ta PDP na neman shugaban ƙasa Alhaji Atiku Abubakar. Sai zaka dai gwamnan jihar Rivers da na Benue da na Oyo da na Abia suna wani taro a ƙasar Sifaniya, inda kuma ake ganin suna tattaunawa ne akan makomansu a jam'iyyar ta PDP, inda suka dage cewa sai fa an sauya shugaban jam'iyyar ta PDP Yoche Ayu kamsu marawa Alhaji Atiku Abubakar baya a zaben da za a gudanar na shugaban ƙasa a shekara mai zuwa. Sai kuma jaridar Vanguard na cewa yanzu haka dai gwamnatin tarayyar Najeriya ta bada umarnin a gaggauta bude kamfanin Dangote da aka rufe a jihar Kogi. Wadan umarni da shugaban ƙasan ya bayar dai ya biyo bayan kace na ce ne da ya kunno kai tsakanin kamfanin na Dangote Cement da kuma gwamnatin jihar Kogi, inda ta zargi kamfanin da kin biyan haraji. Hasali ma dai gwamnatin jihar Kogi ta bayyana cewa kamfanin mallakar ta ne aka yi mata kwace, sai dai bisa ga dukkan alamu wannan umarni da fadar shugaban ƙasa tare da majalisar tsaron ƙasar suka zartar na hanzarta bude kamfanin zai taimaka wajen tabbatar da doka da oda. Sai kuma jaridar Premium Times, inda jaridar ta ruwaito gwamnatin tarayya na cewa har yanzu bata yanke hukunci akan sakin Nnamdi Kanu da wata kotun tarayya a Abuja ta bada umarnin ayi ba. Ƙarshen sharhin jaridar kenan.
An gaishe ka Babangida Jibril. Da wannan kuma muka zo ga shirinmu na ƙarshe, wato labarai a takaice.
A takaicen, Ukraine ta ga sabon barna jiya Lahadi sakamakon wutar ruka da aka buɗe mata, a yayin da kuma jami'an yankin masu ra'ayin Rasha suka ɗora alhakin harin da aka kai ofishin magajin garin Donetsk da ke ƙarƙashin ikon 'yan aware a kan gwamnatin Ukraine mai mazauni a Kyiv. A yayin da su kuma hukumomin Ukraine suka ce makamai masu linzami na Rasha sun afkawa wani birni da ke daura da tashar nukiliyar Zaporozhye tare da raunata mutane 6. Ginin magajin garin na Donetsk wani bangare ne na yankin Ukraine da kwanan nan Rasha ta yi ikirarin ya wargaje, sannan kuma wani bangaren rufin ya ruguje, motoci da ke kusa da wurin sun kone. Sabon shugaban Baitul Malin na Burtaniya a jiya Lahadi ya dage cewa har yanzu Firaminista Liz Truss tana ci gaba da juya akalar gwamnatinta kamar yadda ta yi niyya, duk da cewa Alatilas ta sauya manufofinta na tattalin arziki 'yan makonni kawai da fara aiki a matsayin Firaminista. An tsara cewa Jeremy Hunt ne zai jagoranci Baitul Mali bayan Truss ta kori Kwasi Kwarteng bayan karuwar matsin lamba sakamakon yadda wani ɗan matsakaicin kasafin kuɗi da sabuwar gwamnati ta yi ya haddasa ruɗu a kasuwannin hannayen jarin ƙasar.
To masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci. Sai kuma da ƙarfe 4 agogon Najeriya, Nijar, kamar da caji, wato ƙarfe 3 kenan agogon Ghana, za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shiri. Yanzu a madadin Hanifa Kabir Isa da ta taya na gabatar da shirin, da kuma Solomon Abo da ya bada umarni, da injiniyanmu na yau Ice Taku Binta Suleiman Yaro nake muku fatan alheri daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ku huta lafiya, ma'assalama.